jagoran kungiyoyin fararen hula 30 wanda shine shugaban cibiyar Sisla kuma wakilin kungiyar Transparency International a Nigeria. Awal Musa Rafsanjani ne ya bayyana matsayin da suka dauka na yin kira akan bukatar shugaba Tinubu. Ya fito kai tsaye ya bayyana matsayinsa a game da batun yaki da matsalolin da suka jibanci almundahana a kasar.
Yaki da cinanci da rashawa a Nigeria dole ne a ci gaba da shi. Dole ne mu tabbatar da kan cewa gwamnatin nan da Bola Tinubu ta mai da kai dan da aiwatar da tsare-tsaren da zai tabbatar da cewa cin hanci da rashawa ba abne wanda za a ringa alfari da shi ba saboda illar da yake da shi. To ganin cewa har yanzu bai fito yayi cikakken bayani akan matsayinsa na yaki da cin hanci da rashawa ba, kuma ganin yanda kasashe da dama suka sa ido don su ji meye zai faɗa, kuma ƴan Najeriya su da kansu suna sauraron su ji meye zai faɗa, shine muka ce ya fito yayi bayani ya faɗa wa duniya kan cewa shi baya goyen baya ko kuma ba zai ci gaba da goyen bayan barayin Najeriya ba da masu zagon kasa da kuma waɗanda suke amfani da iko dan zalunci kasa da ƴan kasa. Dole ne ya fito ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su bada gudunmawa, ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su sa hannun jari a Najeriya, ta nan ne ƴan kasa su da kansu za su ji tsoron kan cewa idan suka yi abin da ba daidai ba doka za ta hau kansu.
Shin menene tanadin doka a game da batun yaki da masu wawushe kuɗaɗen al'umma a Najeriya? Fitaccen masanin kundin tsarin mulki a kasar barista mai nasara Kogo ya ce
farko dai shi mukamin shugaban kasa sashe na 130 na tsarin mulki Najeriya yayi bayanin cewa shine shugaban gwamnati, shine shugaban al'umman Najeriya, shine kuma komandan askarawan sojojin Najeriya. Bayan nan magana ta yaki da cin hanci da rashawa sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulki Najeriya ya dora wajibci akan duk wani jami'in gwamnati, wala Allah shugaban kasa ne ko minista ne ko gwamna ne ko commissioner ne ko da ma masinja ne, kai ya dora wajibci akan duk wani jami'in hukuma yaki cin hanci da rashawa da kuma yin abubuwa waɗanda suke ba na gaskiya ba. Kuma su ƴan ƙasa musamman irin ƴan kungiyoyin nan da suke magana sashi na 21 da 23 da 24 na tsarin mulki Najeriya ya dora wajibci akan su na su goyi bayan duk abin da hukumomi suke yi kuma su sa hannu wajen tsaftace ƙasa. To saboda haka magana ta yake cin hanci da rashawa ba wani abu ne wanda aka ce ai dole sai an fito an yi bayani ba. Sashi na 221 zuwa 226 ya dora nauyi akan jam'iyyun siyasa su ne za su rika fito da manufofin su da kuma tsare-tsaren abubuwan da za su shi shugaban ƙasa ko kuma duk wani dan takara wanda aka zaba shi fa mafasinja ne a cikin mota wanda ake kira jam'iyya. Saboda haka jam'iyya ke da alhakin shirya tsare-tsaren ga manufofi na yaki da cin hanci da rashawa. Kai kuma in ka ci zabe ka je ka aiwatar da manufofin wannan jam'iyya tunda ita ce uwa da ta haife ka, ita ce kuma wadda ta yi tallaka.
A wani bangare kuma Malam Rafsanjani ya kuma yi bayani akan batun yiwa manyan hafsoshin tsaron Najeriya ritaya tare da nada sabbin mutane a madadin su, yana mai cewa
to kamar yanda aka sani duk wani shugaban kasa da yazo ina korar tsofaffin hafsan sojojin Najeriya da kuma jami'an tsaro. To shi ma wannan yayi. To illa kawai abin da ake ta gangano akai shine kamar bai koyi darasi da daga wajen Buhari ba. Buhari yayi wannan kwabar bai kokari ya sa jami'an tsaro sun zamanto ko wani bangare na Najeriya su ji kamar akwai nasu ba. To shi ma yazo ya maimaita abin da Buhari yayi. Saboda haka anan bangaren ina ga cewa ba a samu darasi ba.
A cikin shawarwarin da kungiyoyin 30 suka baiwa gwamnatin da shugaba Tinubu ke jagoranta sun buƙaci a kaddamar da dokar kariya ga jami'an EFCC, ICPC da saura cibiyoyin yaki da almundahana, sai kuma kare masu kwarmata bayanai a kasar, sai batun yadda za a aiwatar da dabarun yaki da cin hanci da rashawa da dokar yancin yada labarai na shekarar 2011 a duk jihohin tarayyar Najeriya ciki da birnin tarayya Abuja. Idan ana iya tunawa da gwamnatin da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jagoranta daga ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2015 zuwa watan Mayu shekarar 2023 ta ɗara kan karagar mulki ne da manyan ajandodi uku ciki da alƙawarin mayar da hankali matuƙa akan yaƙi da cin hanci da rashawa, lamarin da masu ruwa da tsaki a ƙasar ke ganin ba a wani cimma nasara akan wannan ƙudurin ba. Nima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.